بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم ثبت زاني وأجر الحق على لساني، وأعوذ بك من أن أظلم وأظلم، وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ينقوى مسلمين ينقوى تعالبا إلمي ما سوء مجانا دهرشا حوصا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake hada mu a cikin wannan zama da muke yi domin karatu na cikin wannan ilimi mai matukar muhimmanci, wato al-qawa'idul fiqhiyya, wanda mun yi karatu hudu, yau ne na biyar a cikin jerin wannan karatu. Mun yi abubuwan da muka yi a baya su ne bayani akan ma'anan wannan kalima ta al-qawa'idul fiqhiyya, menene wannan ilimi yake nufi idan an faɗe shi. Sannan mun yi magana akan wasu mustalahat ko wasu ilmoma wanda suke da alaka da shi, amma ba shi bane kai tsaye, saboda sanin su shi zai bambance mana, shi zai sa mu gane wannan wanda muke karantawa da kyau. Kamar yadda mawakin Larabci suke cewa wa bi dhihata tamayazul ashya'u, wato da sanin azad ne, wato kishiyoyin abu ake sanin abu. Wato kamar yana so ya ce ba a gane haske sai idan akwai duhu, idan babu duhu to haske ba yi da suna. Wannan kenan. So yanzu abinda ya kamata tambayar da za ta zo kwakwalwar kowa bayan mun karanta ma'anan al-qawa'idul fiqhiyya da al-dawabitul fiqhiyya da al-kulliyatul fiqhiyya da al-qawa'idul usuliyya da sauransu, muka bambance tsakanin wa'innan, kuma mun yi bayani a takaice akan muhimmanci da fa'ida na wannan ilimin. Yanzu mutum zai fara tambaya, to shin yanzu wa'innan al-qawa'idul fiqhiyya din hujja ne, za a iya istinbadin hukunci daga tare daga cikin su, koko ba hujja bane? Wannan shine tambaya na farko da zai zo kwakwalwar mutum bayan ya san menene wannan al-qawa'idul fiqhiyya din, saboda muna gani abubuwa ne masu muhimmanci, masu ƙarfi, wanda in aka faɗa ka'ida ɗaya ta tattara hukunce-hukunce masu yawan gaske. To cikin waɗannan hukunce-hukuncen da ta tattare, akwai waɗanda an riga an samu sun faru, akwai wanda kuma za su zo su faru. Shin idan suka zo suka faru ɗin, za mu iya ɗauko ƙa'idar fiqhiyyar nan mu kafa hukunci, mu kafa hujja da ita, mu yi istinbadin hukunci na wannan sabon abin da ya zo mana? Shi ne magana. Misali, in aka ce al-mashaqqatu tajlibu at-taysir, to anan al-mashaqqatu tajlibu at-taysir, idan muka zo aka shiga cikin wani yanayi na kunci matsananci, kamar misali yanayin da ake ciki dinnan na wannan annoba na corona, misali sai mu ɗauko wannan ƙa'ida fiqhiyya ɗin, sai mu kafa hukunci mu ce to shikenan, tunda an sami mashaka na yin kaza na yin kaza, to za mu canza hukuncin kaza, mu sa mai kaza, mu sa mai kaza, saboda an ce al-mashaqqatu tajlibu at-taysir. Shin wannan daidai ne ko ba daidai ba ne? Anan zan yi muqaddima kaɗan akan cewan al-qawa'idul fiqhiyya, idan muka kula wato ko kafin nan ma, shi musulmi akwai abin da yake hujja ne a wajensa, akwai abin da ba hujja ba ne. Abin da yake hujja a wajen musulmi shine maganar Allah subhanahu wa ta'ala, wanda ya halitce shi, domin shi ne ya halitce shi, shi ne ya tsara masa yadda zai rayu, ya wajabta masa, bauta masa. To maganar Allah shi ne hujja, sai kuma duk abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce shi ma wannan abin hujja ne, shi ma ya zama hujja. Misali, Allah subhanahu wa ta'ala maganganunsa suna cikin Al-Qur'ani ne mai girma. Sannan kuma a cikin Al-Qur'anin nan ya faɗi mana cewa mu bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, shi kuma maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cikin sunnarsa ne, yana cikin hadisansa ne. Sannan kuma a cikin Qur'ani da hadisi din mun ga hujjiyya na ijma'i, mun ga na qiyasi, mun ga na sauran duk hujjoji da muka sani na wanda ake dogaro da su wajen fitar da hukunce-hukunce. To shin a ciki akwai al-qawa'idul fiqhiyya, akwai inda Allah ya mana ishara a cikin Al-Qur'ani, ko ya faɗi sarahatan, ko ya faɗi fahman, yanda za mu iya istinbatin hukunce-hukunce, yanda za mu iya gane cewa ana nufin ya halatta mu istinbatin hukunce-hukunce daga cikin al-qawa'idul fiqhiyya ko babu? Wannan ita ce tambayar. To amma kafin amsa ta, akwai buƙatar mu sani cewa al-qawa'idul fiqhiyya sun kaskashi biyu. القواعد الفقهيه زم iya cewa hadda al-dawabit al-fiqhiyya din ma sun kaskashi biyu ne, wato ta hanyar inda suka zo lafazin wane ne ya fade shi, domin mun sani akwai littafai da yawa wanda zamu zo bayani akan wa'annan littafan da suka yi bayani a cikin al-qawa'id al-fiqhiyya zamu bayani dalla-dalla insha Allah lokacin da muka zo wajen akan to wa'annan littafan malamai ne suka rubuta su suka ce akwai ka'ida ta farko akwai ka'ida ta biyu ita ce kaza ka'ida ta uku ita ce kaza wasu littafan sun kawo ka'idojin da suka kai sama da 100 to wa'annan ka'idojin shin malamin nan shine ya kirkira abin da kanshi koko ya ji daga wani malami ne koko ya gani daga wani hadisi ne koko daga ayar alqur'ani ya ciro to wannan amsa wannan tambayan shine muka sani muka yasa muka san cewa ka'idojin nan suka kashe biyu ne akwai ka'idoji wanda asalin su nafsi ne na alqur'ani ko hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin alqawaid alfiqhiyya sun samu asali ne tun daga yanda alqur'ani ya koyar da mu akwai ayoyi da yawa wanda za ku ga sun tattara hukunce-hukunce da yawa irin ayar da take cewa khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil mushrikeen ko wa'rid wannan khudhil afwa wa'mur bil 'urfi inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun ana cewa wa'innan ayoyin suna daga cikin ayoyin da suka tattara abubuwa da yawa ومن يعمل مثقال ذره خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى النبي صلى الله عليه وسلم ينادى سوى wannan ayin ta tattara mafi yawan hukunce-hukuncen da ake bukata a gare su zuwa gare su a takaice to akwai wasu qawaid fiqhiyya wanda an samu su ne daga nafsi na alqur'ani kai tsaye akwai kuma wadanda daga hadisi ne so zamu sa su gida daya kenan wato wadannan ka'idojin akwai wanda daga nafsi ko daga wahayi ne na Allah subhanahu wataala zuwa ga annabinsa ta hanyar alqur'ani ko hadisi akwai kuma wanda ba ta wannan hanyar bane aka sami qawaid din wato wadanda su kuma istinbabi ne an duba ahkam ne far'iyya aka duba kuma wasu nusus wadanda suke karfafan wannan ka'idan sai aka fitar da ka'idan misali zaka ji malamai suna cewa al-umuru bi maqasidiha wannan al-umuru bi maqasidiha dinnan shin nafsi ne na hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ko na al-qur'ani duka ba haka bane wannan an tattaro wasu furu' fiqhiyya ne aka ga cewa sun yi daidai da wannan ka'idar sai aka sata sannan kuma aka duba aka gani akwai wasu ayoyi akwai wasu hadisai wanda suke karfafan wannan ma'ana din shine sai aka zo aka ce to wannan bar'ai su ya ganta a hakan nan al-umuru bi maqasidiha kasancewan lalle an kula da cewan Allah subhanahu wataala yana i'tibarin ayyuka ne ta hanyar qusur dan bayi ba ta hanyar kawai abin da gabansu suka aikata ba so kenan anan yanzu mun gane cewa al-qawaid al-fiqhiyya kashi biyu ne akwai wadanda daga nafsi suke nafsi ne lafazin su ma nafsi ne kai tsaye akwai wadanda kuma lafazin su ba nafsi bane zan so mu magana takeice kadan akan wa'annan biyu din misalin na farko misali akwai hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa al-bayyinatu 'ala al-mudda'i wal yaminu 'ala man ankar kaga wannan hadisin hadisi ne zalla wanda yake cewa bayyana wato hujja ya wajaba akan wanda ke da'awan case ne yake cewa an yi kaza to ya kawo hujja shi kuma rantsuwa ana bukatan shiga wanda yace bai yadda wannan bai yadda da wannan abin bane wato wannan wata ka'ida ce wacce aka wacce sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ajiyata ga dukkan wasu wanda za su iya rigima tsakanin su da juna akan wannan na cewa ai kaza ya faru wannan na cewa kaza bai faru ba sai yace musu to ai ku hutar da kanku wanda yace ya faru ya kawo hujja kai kuma da kace bai faru ba to sai kai rantsuwa kace bai faru ba domin mutum ba zai iya kawo evidence akan cewa kaza bai faru ba yana da wahala yana iya yiwa amma yana da wahala kaga wannan ka'ida ce sai na rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuma malamai sun tafi akan hakan kawai lafazin nan lafazi ne hadisi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ka'ida ce haka nan irin su al-kharaj bid-daman haka nan irin su la darara wala dirar duka wadannan hadisai ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kuma malaman qawaid al-fiqhiyya sun aje su amma wannan lafazin nasu haka nan irin su tudra'ul hudud bi-shubuhat ko wato ana kare idan aka sami shubha akan shin wannan ya cancanta ai masa haddi ko bai cancanta ba to ana shakku akan abin to inda aka sami wata shubha wacce za ta iya bata wannan lamarin to tudra'ul hududu biha kawai shikenan sai a fasa yin wannan haddin inda akwai shubha wannan shi yasa sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sanda wannan sahabin ma'iz yazo yace nayi zina sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kirkiran masa wasu shubha saboda ya basu ya bashi mafaka kai a zo ayi masa haddi akan shubha yace a kai zina kake fadin kai zina ko dai kana nufin ka sunbance ta ko dai kana nufin ka tabe ta ko kana nufin ka dan tabi jikinta ko wani abu haka ya danga kawo masa kofofi na cewon ko dai kana nufin kaza ne ko dai kana nufin kaza saboda kada yazo shi bai san me ma'anar zina ba kawai yazo yace nayi zina to shine wannan ma'ana wato indai akwai wata irin shubha kaga nan sayyidina rasulullah sallama ya aje mana ka'ida tudra'ul hududu bishubhat haka dukkan hudud kuma an san su a takeice wannan nau'in na qawaid fiqhiyya wanda asalin su hadisi ne to menene hukuncin aiki da su shin za a iya kafa hujja da su na'am ai karfin su yanzu karfin su karfin hadisin karfin ingancin wannan hadisin wato idan hadisin na ingantacce ne shikenan za a aiki da wannan hadisin irin yadda ake aiki da kowanne hadisi a matsayin sa na hadisi ba a matsayin sa na alqa'ida qa'ida fiqhiyya ba sannan idan kuma ya zama hadisin nan ba ingantacce bane shikenan za a tsayar da wannan hadisin ya zama ba ingantacce ba sai dai idan ya samu wasu hanyoyi da za su karfafe su domin yana wahala kaga a wayannan hadisan da na kawo akwai wadanda ba ingantattu bane wasu a misali albayyinatu ala almudda'i daga cikin malamai akwai wanda yace wannan hadisin ba ingantacce bane al-imam al-hattabi abu sulaiman a cikin ma'alim sunan yace wannan hadisin akwai rauni a cikin sa sai dai malamai da yawa sun tafi akan aiki da shi to akwai hadisi da yawa wanda za su zo akan alqawaid fiqhiyya sannan kuma suna da rauni amma saboda yanayin yadda aka sami masail sun yi daidai da wannan hadisin shi sai ya sa a zo ana aiki da wannan hadisin to anan kaga dama mun sani a cikin hukuncin aiki da hadisi dhaifi akwai wasu bayanai masu tsawo wanda malaman hadisi za su sun yi bayani akan sa kan cewa idan ya samu wasu hanyoyi da za su karfafe shi wanda zai sa a aiki da shi shikenan za a iya aiki da shi koda yana da rauni a isnadin sa wannan nau'i na farko kenan nau'i na biyu kuma nau'i ne na hadisi na qawaid fiqhiyya wadanda su ba lafazi ne na hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ko alqur'ani ne girma lafazi ne na wani malami ya jera shi yana ganin cewa wannan shine abinda masail da yawa suna komawa zuwa gare shi amma shi ma bai natsiya kawo wannan ka'idan haka kawai ba sai da ya duba yaga bai saba da alqur'ani da hadisi ba in fact ya samu ya sami wasu ayoyi da wasu hadisai da suka karfafe shi cikin wannan siyagar kasa sai ya zo ya faɗa abin da ya faɗi misali daga cikin abin nan malamai suna cewa a cikin alqawaid alfiqhiyya al-yaqin la yazulu bi shakk ko kuma yanda wasu malamai irin su al-qarafi da ibn abd al-barr yake cewa ash-shakk la yazhamu al-yaqin wato shi shakka bai sai yazo har ya muzahama da yaqini ba idan aka na da yaqini akan abu sai ka samu shakku akan shin wannan abin ya baci ko bai baci ba to ka tafi akan yaqinin ka wannan bayani ne mai tsawo wanda an dauko shi ne daga hadisai da yawa da aka gani annabi sallallahu alaihi wasallama ya kula da su wajen ya kula da wasu abubuwa wajen fitar da wasu hukunce-hukunce tunda aka ga haka sai aka gano kaman lalle sai na rasulullah sallallahu alaihi wasallama yana mura'atin wato baya mura'atin shakka idan akwai yaqini a gefe irin su irin al'umuru bi maqasidiha wanda idan aka lura al'umuru bi maqasidiha wato abubuwa ana lura da su ne saboda niyyan da aka yi su don shi wato idan kai abu yanzu damuwar mu ba shine abin da ka aikata ba a niyyan ka cikin aikata wannan abin misali mana da mutum yana zaune ana tsira da shi cikin jama'a sai kawai ya hango wani ya zo wucewa yana bin shi bashi kawai sai ya tashi ya fara nafila saboda idan ya zo wucewa ya ganshi yana nafila ya wuce wannan shin yayi abin da za a ce masa nafila ne wanda zai samu lada akan sa al'umuru bi maqasidiha abubuwa da niyyan su ake ba da lada ba da yadda jiki yayi ba to wannan kaga daga ina aka samu wannan an samu shi daga cikin ayoyi masu yawa ne da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda yake cewa innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa wanda malamai suna cewa saboda matukar muhimmanci na wannan hadisin ya kamata ya zo a cikin kowane farkon babi ne na abwabin fiqh idan ka zo babin tahara ka fara da innamal a'malu binniyat idan ka zo babin alwala ka fara da innamal a'malu binniyat idan ka zo sallah innamal a'malu binniyat saboda matukar muhimmancin sa da yanda yake shiga cikin ko ina to wannan innamal a'malu binniyat din nan daidai yake da wannan ka'idar ta al'umuru bi maqasidiha hakanan Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi a cikin alqur'ani wa man yakhruj min baytihi muhajiran ila Allah wa rasulihi ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله وان يفتو جدانسا دنيين هجرا زوا ga Allah subhanahu wa ta'ala amma Allah bai bashi ikon karasawa zuwa ga wannan hijran ba sai Allah ya dauki ransa to Allah ya bashi wannan ladan faqad waqa ajruhu ala Allah ba shi kenan ba muna cikin kashi na biyu ne na cikin kashi biyun qawa'id fiqhiyya wanda dayan su shine wanda akwai nafsi akan sa nafsi sarihi ko in ce nafsi ne sarihi daga hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko aya na biyu kuma wanda ba nafsi bane amma an dauko shi daga nusus din ne so zamu karasa wannan nabi din a cikin karatun mu na gobe da fatan Allah ya bamu ikon halarta ya bamu ikon yi daidai aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-aliyyal azim li wa lakum wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.